الحمد لله الذي أنار عباده المتقين بنور كتابه المبين وجعل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna wa Allah godiya subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana mai tarin albarka, ranar Juma'a, ranar ɗaya ga watan Ramadan, hijira 1441, wanda ya daidai da ranar 24 ga watan 4 2020 miladiya, domin fara majalisinmu na tafsirin Alƙur'ani mai girma a wannan wata mai albarka, watan Ramadan, wanda tafsirin kamar yadda aka tsara za mu gabatar da shi ne daga gida, sannan kuma sai a yaɗa shi a kafafen yaɗa labarai na zamani. Kenan, ‘yan uwa za su saurari tafsirin ta radiyo da kuma kafafen yaɗa bayanai na zamani, saboda sababin da aka sani na wannan cuta da ta addabi duniya, cutar corona, wadda ta dakatar da dukkanin abubuwa, ta sa aka sanya doka ta haɗuwar jama'a da kuma cunkoson al'umma, wanda wannan yana da tasiri wajen yaɗuwar cutar. To, wannan ya sa ba za a samu damar gabatar da tafsirin a masallaci ba cikin jama'a kamar yadda aka saba. Da haka sai aka tsara shi za mu yi shi daga gida, sannan kuma sai a ɗauke shi a yaɗa shi ta kafafen yaɗa labarai. Da haka ‘yan uwa za su saurare shi kai tsaye daga kafafen yaɗa labarai na zamani irin su Facebook, abin nan WhatsApp, da kuma gidan radio da Telegram da sauransu. Sannan kuma za a sa insha Allah a YouTube, ga wanda yake da YouTube zai shiga YouTube zai samu ainihin bidiyon tafsirin insha Allah. Sannan kuma akwai kafa ta site na muryar sunna, wanda shi ma akwai ‘yan uwa daga Damagaram suna ƙoƙari suna ɗora karatuttukan da muke yi akan wannan sitkin, wanda ‘yan uwa shi ma idan suka bibi wannan insha Allah za su samu karatun. Da haka muna addu’a Allah ya mana jagoranci, sannan muna roƙon Allah subhanahu wa ta’ala wannan wata mai albarka na Ramadan da muka shiga, inda Allah ya nuna mana farkonsa lafiya, to Allah ya nuna mana ƙarshensa lafiya, da kuma ba mu wato karsashi da kuzarin da za mu yi ibada a cikin wannan wata, ya kuma karɓi ibadunmu ya sa muna daga cikin bayinsa wanda zai ‘yanta a cikin wannan wata mai albarka. Wannan cuta kuma da ta kawo matsaloli a cikin rayuwar al’umma da addininsu da ma’amalolinsu, muna addu’a Allah ya tausaya mana ya kawo mana ƙarshenta, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya kawo mana ƙarshen wannan annobar ya kuma ba mu ikon cin wannan jarabawa. Muna addu’a waɗanda ba su kamu da wannan cutar ba, da inda cutar ba ta kai ba, Allah ya tsayar da ita kada ya kai ta inda ba ta kai ba. Wanda ba su kamu da ita ba, Allah ya tsare su ya kare su. Wanda kuma suka kamu, Allah ya warkar da su, Allah ya ba su lafiya. Wanda kuma ainihin suka kamu suka warke, to muna addu’a Ubangiji subhanahu wata’ala ya kare su ya kuma ba su ladan jinya. Wanda kuma suka mutu a cikin wannan cutar, Allah subhanahu wata’ala ya sa sun yi shahada. Allah subhanahu wa ta’ala ya karɓi shahadansu ya sa sun yi mutuwar shahada. Kamar yadda muka sani a tafsirin ƙarshe, wanda muka tsaya daga lokacin da aka sa dokar, muna cikin tafsirin suratul baqara. Sannan kuma mun tsaya a darasi na 135, mun yi majalisi na 135 a cikin wannan sura. Da haka wannan shi ne zai zama majalisinmu na 136 insha Allah. Sannan muna cikin aya ta 213, faɗin Allah ta’ala, kana nasu ummatan wahida fa ba’atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirina.
Shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
الله سبحانه وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Wannan ayar muna cikin karatunta a karatuttukanmu da suka gabata, wanda mun faro tafsirinta mun zo gabar da Allah ya ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Daga nan muka dakata, kamin mu ci gaba daga inda muka tsaya, akwai abin da na manta da shi, shine akwai babanmu shugaban makarantar Ibn Taymiya inda shine Alhaji Isaka wanda yake kwance a asibiti bai da lafiya, shi ma muna addu'a muna tawassuli da wannan haduwa, muna addu'a Allah ya bashi lafiya, Allah ya bashi lafiya, Allah ya sa wannan cuta ya zama kafara a gare shi da sauran ƴan uwa musulmi da basu da lafiya, Allah ya basu lafiya, masu lafiya kuma Allah ya kara musu. Allah ta'ala ya ce kana nasu ummatan wahida, mutane sun kasance al'umma ce daya, mutane sun kasance al'umma ce daya a baya tun daga lokacin annabi Adam har zuwa karni 10 mutane sun kasance al'umma ce guda daya. Fahtalafu, sai suka samu sabani bayan al'umma sun yi yawa, kabilu sun yi yawa, mutanen duniya sun yawaita, abubuwa na son zuciya ya shigo da hasada da sauransu, jahilci ya yi yawa, ilimi ya yi karanci saboda an yi nesa da ilimi. To sai mutane suka fara samun sabani har aka kai aka soma botar gunki. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين, sai Allah ya aiko annabawa suna masu bishara ga wanda suka yi da'a, suka yi biyayya, suka daina abin da suke yi na sabani, suka daina abin da suke yi na shirka da sauran abubuwa na sabo, suna yi musu albishir da gidan aljanna. Wa munzirina, kuma suna gargadi ga wadanda suka saba, suka doge akan kafircin su, akan shirkan su da saban Allah su, suna musu gargadi da gidan wuta. Wa anzala ma'ahu alkitaba, kuma ya saukar da littafi ko littafai tare da wa'annan annabawan, kowane annabi aka bashi littafi tare da shi, bil haqqi, littafin da yake kunshe da gaskiya, liyahkuma bainan nasi, domin yayi hukunci tsakanin mutane, fi maqtalafu fihi, a cikin abin da suka sassaba a cikin sa. A daidai wannan gabar muka tsaya, shi gaba da karatun mu Allah yace wa maqtalafa fihi illa alladhina utu. Idan muka fahimci abinda wato gabar da ta gabata take karantarwa, bayyana mana take akan cewa da al'umma daya ce da suka saba Allah ya aiko annabawa, annabawan kuma bai aiko su sun taho hannu rabbana ba, ba wai suna zuwa suna fada wa mutane abinda ransu yake so bane. A kowane annabi sai da hado Allah ya hado shi da littafi, littafin da yake saukakke daga Allah, littafin da yake kunshe da ayoyi bayyanannu, domin su yi hukunci tsakanin mutane a cikin abubuwan da suka sassaba. To sai Allah ya ce wa maqtalafa fihi, ba wasu bane suka saba a cikin sa, wato a cikin shi, a cikin littafin, illal ladina utuhu, sai wanda aka bawa shi, aka bawa littafin, min ba'di ma ja'atuhumul bayyinati, daga bayan hujjoji bayyananu sun zo musu. Nan da yace wa maqtalafa fihi, anan bayani ne ake yi game da sababin da ya janyo sabanin. Allah anan yana son ya bayyana mana sababin da ya janyo mutane suka saba a cikin littafin da aka saukar musu, littafin da yake kunshe da shari'a, amma kuma bayan hujja ta zo suka zo suka saba, da dalilin da ya janyo Allah yake bayyana mana yace wa makhtalafa fihi ba wasu bane suka saba a cikin shi ai fil kitabi illa allazina utuhu sai wanda aka bawa shi shi littafin wannan damirin yana kuma zuwa ga shi alkitab din allazina din kuma fa'il ne na ikhtalafa domin istisna anan kamar yadda muka fada istisna ne mufarrak kalmar utuhu ai u'tuhu bitta wanda aka bawa littafin abinda ake nufi da su shine al'umam al'ummumi da aka aika musu annabawa su ne suka saba a cikin littafin da aka saukar musu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinati daga bayan hujjoji sun zo musu wannan jumla ta min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat muta'alliqa ce da lafazin wa makhtalafa ay wa makhtalafa fihi min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum illa alladhina utuhu ba wasu bane suka saba a cikin littafin bayan hujjoji bayyinannu sun zo musu suka saba saboda zalunci da hasada a tsakanin su illa allazina utuhu sai wanda aka bawa littafin wanda su aka bawa littafin illa allazina utuhu yace min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat kalmar albayyinat ma'ananta alayatul bayyinat addallatu ala sidiqir rusul ayoyi bayyinannu wanda suke nuni zuwa ga gaskiyar manzanni anan Allah ya ce ba wasu bane suka saba a cikin littafin sai wanda aka bawa shi to su wane ne aka bawa shi su wane ne aka bawa littafin sune malaman tafsiri suka ce shine al'umam al'umam as-sabiqa wato littafai al'ummomin da suka gabata wanda wato na gaba gaba a wannan layin sune al-yahudu wan nasara yahudu da nasara su ne wanda suka fi kowa sabawa domin kuma suratul baqara din siyakin yana bayani da raddi akan yahudu da nasara don sune dan haka sune zasu fara shiga dukhulan awwaliyan sannan duk wanda zai shigo ya shigo tare da su sabawar su a cikin littafin yana kunshe da gaskatawar da suke yi game da wani sashi na littafin kuma su ƙaryata wani sashi yahudu da nasara suna gaskata wani bangare na littafin da aka saukar musu kuma su ƙaryata wani bangare wanda Allah ya zarge su yace a fatu'minuna bi ba'dil kitabi
wa takfuruna bi ba'd Allah
yace shin zaku kafirce zaku yi imani da wani sashi na littafi ku kafirce wa wani sashi kaga wannan al'ada ce ta yahudu su suke imani da wani bangare su gaskata wani bangare kuma wanda ya saba wa sarran su ƙaryata sannan kuma sabawan nasu ya kunshi sabawar su a wajen tafsirin littafin in sun tashi fassara littafin sai su yi tawilin ma'anarsa idan sun ga ma'anar ta sabawa abin da ransu yake so to sai su karkatar da ma'anar sai su yi tawilin ta sai su fassara da wani abu daban kamar da Allah ta'ala yace yuharrifuna al-kalima amma wadi'ihi suna canza kalima daga gurinta ga yanda kalman take amma sai su canza ta ko su dauke ta su kawo wata ko kuma su bata wata ma'ana wanda ba wannan ba ko su goge ta gaba daya haka kuma wajen zartar da hukunci wajen zartar da hukuncin littafin ba sa gudanar da wato ba sa zartar da hukuncin da littafin ya zo da shi yanda ya kamata suna yin hukunci na san zuciya idan mai kudi ko masu manyan mutane daga cikin su masu hali masu kudi masu fada aji suka yi laifi to sai a kyale su ba za a yi musu hukunci da littafin ba wajen dokar jefewa ko bulala ba a yi musu wannan amma idan talaka wanda ba kowa ba maran galifu idan ya aikata kuskure ya saba kuma sai a zartar masa da hukuncin da attaurantaci in na kisa ne a kashe shi in na bulala ne a yi masa bulala amma idan babban mutum ne ba a yi masa hukunci da wannan hukuncin haka kuma in an tashi yin aiki sai a yi aiki da wani bangare na abin da ya dace da san zuciya kuma sai a saba ma wani bangare sannan kuma kowane bangare daga cikin su ya tafi akan mazhabar da ta saba wa dan uwansa kuma a cikin usulul shar'i ba a cikin furu'ul shar'i ba wato sun saba a cikin usul din su kansu idan ka same su yahudu din kamar da manzo Allah ya faɗa sun kasu kusan 71 sun kasu gida 71 wanda hadisin manzo Allah ya tabbatar mana su kuma nasara sun kasu gida nawa 72 wanda yace wannan al'ummar ita kuma za ta kasu gida 73 kulluhum finnari illa wahida dukkanin su suna cikin wuta sai kaso daya sahabbai suka tambaye shi su wane ne yace ma kana ma to ma ana alaihi wa ashabi wanda yake kan abin da nake kai da sahabbaina shine wanda zai tsira to kaga ashe sun sassaba hatta a aqidu a cikin usulul shar'i sun sassaba ba ma a cikin furu'a kadai ba har a cikin usul na shari'a su to sai Allah yake zargin su anan yace ba kowa bane suka saba ba wasu bane suka saba illal ladina utuhu sai wanda aka ba wa littafin dan haka kaga yahudu da nasara sun saba al'ummomin da suka wuce a baya a tarihi su ma duka sun sassaba game da littafin da Allah ya saukarwa annabawansu Allah yace walaqad atayna Musa al-kitaba fahtulifa fihi hakika mun ba wa annabi Musa littafi sai aka yi sabani a cikin sa ma'ana suka sassaba wannan al'umma ta manzon Allah kamar yadda manzon Allah ya faɗa a hadisin da muka ambata yace ita ma za ta kasu gida 73 zaka ga shi ma manzon Allah yana barin duniya abin da ya faru kenan manzon Allah yana barin duniya nan take sai wasu suka yi ridda wasu suka yi tayin ridda suna cewa su dama manzon Allah suke bi yanzu tunda ba manzon Allah shikenan su sun yi ridda wasu ma suka yi fituwa suna cewa su annabawa ne irin su al-aswadul ansi irin su musailamatul kazzab suka fito suna cewa kansu su annabawa ne irin su wato soja wai mace ce ta fito ita ma ba annabiya ce wanda duka suka yi ta samun mabiya aka yi ta barin musulunci ana bin wayannan annabawa aka samu wanda suka fito da bid'ar cewa su ma kuma ba za su bayar da zakka ba zakka manzon Allah aka ce a ba khuz min amwalihim sadaqa ta aka yi manzon Allah ka karba yanzu ba manzon Allah da haka mu ba za mu bada zakka ba sayyidina Abubakar ya tashi tare da goyon bayan sahabbai yaje yake su aka fatattaki na fatattaka wanda suka dawo musulunci suka dawo wanda kuma suka gudu haka kuma wajen wanda suka ki bayar da zakka aka tilasta su suka bayar da zakka din wannan ana nuna maka cewa wannan shine al'adar mutane a ban kasa da zaran annabawa sun zo sun yi bayani na shari'a to wannan annabawan suna barin duniya wasu ma tun suna duniya zaka ga an fara sabawa an saba musu annabawa wasu sun kafirce musu sannan kuma annabawan suna barin duniya sai kaga mutane sun fara samun me rarraba an fara samun rarrabuwa wannan shine al'adar mutane a ban kasa wanda wannan kuma abin zargi ne anan sai ubangiji ya ta'abirin wato al'ita bai yi amfani da kalmar inzal ba sai ya ce maktulifa fihi illa alladhina utuhu bai ce illa alladhina unzila ko unzila ilaihim ba ko wata kalma mai kama da wannan tunda a can baya an ce wa anzala ma'ahumul kitab to nan kuma da aka tashi sai aka ce wa maktulifa fihi illa alladhina sai aka ce utuhu ubangiji subhanahu wataala suka ce yayi amfani da wannan kalmar utuhu maimakon kalmar anzala kamar yadda Imam al-Alusi ya faɗa yace litanbihi min awwalil amri ala kamali tamakkunihim min al-wuqufi ala ma fihi min al-haqqi yace domin a fadakar na abin da ya dace tun a farkon al'amari a fadakar da su cewa tun a farkon al'amari kamata yayi a ce sun yi ruko da wannan gaskiyar hannu biyu ana san a bayyana kamalar dama da suka samu na su tsayu akan gaskiyar tunda gaskiyar ta zo musu a bayyane a fili a sarari sannan aka ba su kamala aka ba su dama da za su yi roko da wannan gaskiyar amma sai suka zo suka saba mata kenan kamar an ba su gaskiyar ne an dauka an mika musu kenan wanda aka dauki gaskiya aka dauka aka mika masa me kamata yayi roko da ita amma kuma sai suka yi watsi da ita wanda kalmar al-inzal inda an yi amfani da ita ba za ta fa'idantar da wannan fa'idar ba wasu malumai suka ce wato an yi ta'abiri da kalmar utuhu maimakon unzila ko anzala suka ce li yaqtassa al-mawsul bi arbabil ilmi wad-dirasati min ulaiika al-mukhtalifin domin yake banci ismul mawsul din da aka ce illa alladhina am uktilafa fihi illa alladhina utuhu alladhina din ismul mawsul ne to domin ake banci wannan ismul mawsul din bi arbabil ilm ya zama ana tuhumar malaman ilimi ne wad-dirasa malaman da suke darasi suna daukar littafin suna karatu daga cikin wanda suka saba kamar ana zargin malamai ne wanda su ne aka bawa littafin domin a shi littafin an damka shi ne a hannun wa malamai wanda suka yi karatu kamar su aka bawa shi to kamar su ake zargi su malamai din aka keɓance su da ambato li mazidi shana'ati fi'lihim dan a nuna girman munin aikin su sannan kuma wali anna ghayrahum taba'un lahu domin wasun su suke bi domin zaka ga almajirai suna bin malaman su ne jahilai kuma suna bin abinda malaman su suka dora su akai ne shi yasa sai zargin ya zama ana zargi illal ladina utuhu alladina din sai zama an keɓanci malamai da shi ne wanda aka sai malaman ba wanda suka saba an gane ba wasu bane suka saba a cikin littafin sai malaman nan da aka bawa littafin su malaman ne suka saba tsakanin su bayan sun san shi sun karance su sun san abin da yake ciki suka zo suka saba ana san abin maka cewa wa'annan da suka saba a cikin littafin da aka saukar musu kanu qad utul kitab sun kasance an ba su littafin ne an mika musu shi an ba su ilimin sa sun karance shi sun san ma'anonin sa da Allah ya ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fa'idar da zamu samu akan wannan sai nuna cewa annal hujjata qad qamat alaihim kamar nan an tsayar musu da hujja ne su malaman an yanke musu hujja ne da Allah ya ce illa alladhina utuhu wanda aka ba su shi aka ba su ilimin sa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat daga bayan hujja bayyananna kaga sai aka amfani hujjar ma bayyananna ta zo musu amma sai suka saba ana akwai kamalut tawbih wal lawm ala ha'ula ima huwa zahir akwai kai makura wajen fallasa su da kai makura wajen zargin su na abin da suka yi suka saba wa littafin bayan hujja ta zo musu a bayyane dan Allah ya ce illal ladina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat kaga ana san akai makura ne wajen zargin abin da suka aikata domin abin da yake wajibi akan su kuma abin da yafi dacewa game da su shine kar su saba a lokacin da aka dauki littafin aka ba su wanda kuma littafin yana kunshe da hujjoji bayyananni abin da ya dace gare su kar su samu sabani kar su yi me kar su samu sabani abin da ya dace su samu hadin kai su zama tsuntsiya madaurin ki daya wanda Allah ya ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu abin da ya dace a gare su su malaman ya zama sun samu hadin kai sun dunkule sun zama tsuntsiya madaurin ki daya kar su saba bal yattafiqu alai abin da ya dace su yi ittifaki akan littafin da aka saukar musu domin littafi ne da yazo daga Allah kuma wanda yake kunshe da shari'a wanda kuma annabawa suka zo suka yi bayanin sa fillafillah yanda ya kamata kuma abin da yake kunshe da shi ayoyi ne bayyanannu ba ayoyi bane da suke a dunkule barantana kace ka fahimci wani abu baka fahimci wani abu ba Allah yake min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat hujjojin bayyanannu ashe abin da ya kamata su samu hadin kai a tsakanin su amma me ya faru sai suka saba bayan falalar da Allah ya yi musu na ba su wannan littafin amma kuma sai suka saba Allah ta'ala ya bayyana cewa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu ba wanda ya saba a cikin littafin sai wanda aka ba wa shi sai bayan an ba su shi kaga sabawa suka yi kaga sai suka yi aka san abin da ya kamata su yi kamata a ce sun yi ittifaki sun hadu sun samu haduwar kawuna sun samu haduwar zuciya sun kasance akan aqida daya sun tsaya madaurin ki daya amma kuma sai suka saba yahudawa kusan 71 nasara 72 al'ummar musulmi 73 kaga wannan abin zargi ne kaga anan zargin su Allah subhanahu wataala yake sannan kuma anan zaka fa'inci raunin abin da ake ruwaitowa ana jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa manzon Allah yana cewa ikhtilafu ummati rahma ana cewa ai manzon Allah yace ikhtilafu ummati rahma sabanin al'ummata rahma ne sabanin al'ummata rahma ne ana jingina wannan zuwa ga manzon Allah wanda kuma wannan magana ce mai rauni bata tabbata zuwa ga manzon Allah ba Imam Sakhawi ya kawo ta a cikin al-maqasidul hasana shafi na 47 wanda yake cewa za'ama kathirun min al-a'imma annahu la asla lahu yace da yawa daga cikin limamai na musulunci sun riya cewa wannan hadisin bai da asali Imam Suyuti a cikin tadribur rawi shi ma yace wannan hadisin da'ifi ne juz'i na 2 shafi na 167 Albani a cikin silsilatul ahadisi da'ifa shi ma yace la asla lahu laka hadisin bai da asali cewa sabanin al'ummata rahama ne wannan maganar kuskure ne ba inda za a yi sabani ya zama rahama shi yasa Allah ta'ala a Qur'ani yace wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za su gushe ba suna sabani sai wanda Allah ya ji kansa kaga sai wanda Allah ya ji kansa shine zai kubuta daga sabani ashe sabani ba abin yabo bane kun ba inda za a ce ya zama rahama na'am shigar masu sabani karkashin yafiyar ubangiji da rahamar su da rahamar Allah idan sun yi ijtihadi a yayin da Allah subhanahu wataala baya azabtar da wanda yake kuskure a yayin da yake ijtihadi wannan abu ne sananne wanda suka saba a yayin da suka yi ijtihadi rahamar ubangiji takan lullube su in har sun kai matakin su yi ijtihadi sai suka yi ijtihadi sai suka samu sabani a ijtihadin su to wannan rahamar Allah takan lullube su domin dukkan wanda yayi ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu wanda kuma yayi ijtihadi ya dace da kuskure yana da me yana da lada guda kuma laifin nasa kuskuren nasa an yafe masa mun gane wannan abu ne sananne dan haka idan aka samu malamai sun yi ijtihadi karkashin wata mas'ala sai suka saba shi kan shi wannan sabanin ba za a ce masa rahama ba kamar yadda wasu suke cewa domin gaskiyar daya ce ba ni za a ce wannan yana da gaskiya wannan yana da gaskiya da haka duk wanda ka bi shikenan fil ikhtilafi si'a dan haka wannan ya saba duk wanda ka bi shikenan ka huta ba haka ake nufi ba sabanin da suka yi dai ne yake kan gaskiya to wannan da yake da kan yake kan gaskiya Allah zai bashi mai lada biyu wanda kuma yake kan kuskure Allah zai yafe masa kuskuren sa kuma ya bashi lada guda ladan ijtihadin sa amma a ce annal khilafa bainal ummati rahma wannan babu shi shi sabani tsakanin al'umma rahma ne wannan ba gaskiya bane gaskiya daya ce ba ni za a yi gaskiya ta kididdugu domin masu fadar wannan sukan su sukan gina cewa wato akwai yalwa a cikin sabani dan haka idan aka samu maganganu sun zo da yawa wannan yace kaza wannan yace kaza ta wannan ta saba mu wannan dan ana maganar ikhtilafu tadad ba ikhtilafu tanawwu ba akwai ikhtilafu tanawwu ikhtilaf sabani na nawwa'an tan nau'ukan ibada daban-daban sai ruwayi su zo daban-daban da nau'ukan ibadodi daban-daban misali tahiyya hadisan tahiyya suna da yawa kuma sun zo da nau'ukan tahiyya mai daban-daban to dan kaga hadisan da yazo yace manzo Allah ya koya mana tahiyya gata sai kaga wani hadisin ya faɗi wata tahiyya sabanin waccan wannan ba a ce masa ikhtilaf ikhtilafu tadad wannan ikhtilaf ne na tanawwu ma'ana an baka dama ne in wannan kake so kai in wannan kake so kai wajen du'awul istiftah kaga akwai ruwayo da yawa na du'awul istiftah addu'ar addu'ar bude sallah akwai ruwayo da yawa wannan ikhtilafi ne na tanawwi an baka dama ne nan an baka dama ne kai wannan ko kai wannan shi yasa sunna ma a cikin irin wannan so ake karka tsaya akan tahiyya guda so ake karka caccanza tahiyoyin ka iya su duka karka caccanzawa shine sunna to duk abin da yazo da irin wannan aka samu ruwayo sun zo da yawa ko ce ruwaya kuma ta zo da sabanin ƴan uwarta akan abu guda an ce azkar da ake yi bayan sallah akwai hadisin da yazo ayi 33 uku ko a cike na 100 da ashhadu alla ilaha illallah sannan akwai wanda yazo da ayi 25 biyar akwai ruwaya da tazo da ayi 10 kaga wannan ba sabani bane wanda yake kawo matsala wannan ikhtilafu tanawwu ne dan haka kana da damar kai 25 biyar din in kana gaggawa ma sai kai 10 in kuma kana cikin na tsoka kai 33 din ka ana son ka rika caccanzawa to wannan shi ba a sa shi cikin sabani abin zargi amma sabani wanda shike abin nan wanda ake zargi shine sabanin da za a yi shi na ganganci amma sabani da aka yi na ijtihadi kamar yadda magabata suka yi ijtihadi sai wannan ya saba ma wannan a mas'ala ta furu'a to wannan sabani nasu da suka yi wato ba a zargin su akai shi yasa Ibn Taymiyyah yayi littafi wanda ya kira shi da suna Rafqul Malam an a'immatul alam dauke zargi daga kan jagorori na musulunci jagorori wato na addinin musulunci a dauke zargi daga kansu wani da wani sun saba amma kaga sabanin nasu ga yanda yake daka duka yayi bayani na yanda ba za ka zarge su ba dan wani zai iya zuwa ya ce to dan me wato Imam Malik zai saba da Imam Shafi'i dan me wani kaza to ya baka mafita in ka karanta littafin zaka gane cewa sabanin su ba sabani bane wanda zai haifar da wato ainihin matsala amma duk da haka ba a cewa kowa yayi daidai Imam Malik ya ce kaza Imam Shafi'i misali ya ce kaza kuma sun faɗi abubuwa daban-daban kishiyoyin juna to dole ɗaya ne yake kan gaskiya to ta iya ka gano wanne ne ka bi ta iya ka kuskure kuma ta iya da gangan ka bi san zuciyarka ka gano ga gaskiyar amma ka barta ka bi abinda ba shine gaskiya ba wannan kuma bin san zuciya ne in kai hakan su kuma ba su da laifi su kansu suna ce maka in sun yi magana su ce mu mutane ne muna dacewa muna kuskure in mun yi magana ka kalle ta da kyau in abinda muka faɗa ya dace da daidai ka bi shi in ya kuma dace da kuskure ka ajje mana kayan mu sai Imam Malik haka ya faɗa inna ma ana bashar ni mutum ne dan adam aqta'u wa uqti'u wa usib yace ina kuskure kuma ina dacewa yace fanzuru ra'ayi zaka ku yi nazarin ra'ayina ku kalli ra'ayina ina faɗi magana yace fama khalafa alkitab fama wafaqa alkitab wa sunnah fakhuzu wa ma khalafa alkitab wa sunnah fatruku abin da ya dace da alqur'ani da sunna ku rike shi abin da ya saba wa alqur'ani da sunna ku bar shi to wannan kenan amma gaskiyar daya ce ko ka gane ta ko ka kuskure mata amma dora mutane akan cewa a'a sabani wannan rahama ne dukkan wanda ka bi kai daidai in ka ga dama ka bi wannan in ka ga dama ka bi wannan a'a matukar ka gane inda gaskiya take to ita zaka bi in ka barta ka bi wani abu na san zuciya to Allah zai kama mutum a ranar alkiyama Allah ya ce kul inna hazihi sabili adu ila Allah
هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
ودنا كريم ود الله تعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
farkon ta zaka nemo farkon ta alaramma farko mai Allah yace inna hadha sirati mustaqiman fattabi'u
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله
الله يجو ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه كما للي wannan tafarkina ne mi kakke da haka ku bi shi wala tattabi'u subul kada ku bi hanyoyi kaga as-subul fatafarraq bikum an sabili da wannan malamai suka yi hujja da cewa hanyar gaskiya daya ce ba inda za a ce gaskiyar bi ce suna kishiyantar juna in kaga da baka bi wannan in kaga da maka bi wannan Allah ta'ala yana cewa wato afala yatadabbaruna alquran walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin ba za su tsaya su yi tadabburin alqurani ba su lura da ma'anonin alqurani su kai su kawo da tunanin su su lura su gani inda ce alqurani nan daga wajen wani Allah yake to da sun samu sabani mai yawa a ciki lawajadu fihi ikhtilafan kathira dan haka wani ya nuna cewa alqurani babu sassabawa a ciki ba ba inda za a ce alqurani zo yana kunshe da gaskiya biyu wannan tana kishiyantar wannan kuma a ce duk wanda ka bi daidai ne balantana a ce sabanin rahama ne da haka irin wannan sabanin wanda abubuwa suke kishiyantar juna wannan wato ba a kiran shi da suna ba a kiran shi da suna rahama dan haka anan Allah subhanahu wataala ya ce wa maktalafa fihi illa alladhina utuhu ba wasu bane suka saba a cikin littafin da aka saukar musu sai wa'annan da aka ba su littafin wato min ba'di ma ja'atuhum allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat daga bayan hujjoji bayyananu sun zo musu sai yace baghyan bainahum saboda zalunci tsakaninsu lafazin baghyan anan maf'ul ne li ajalihi amil din sa shine ikhtalafa kalmar al-baghy ma'anasa al-udwan shine al-udwan ketare iyaka da zalunci shine al-baghy ci baghyan bainahum ma'ana sabawar da suka yi dalilin da ya janyo sabawar shine zalunci a tsakaninsu ko kuma hasada kalmar albaghi tana daukar ma'anar hasada wanda kuma hasadan ita take janyo zaluncin mutun ya ketare iyaka shine al'udwan mutun ya ketare iyakar Allah wannan shi ya janyo musu sabanin da hasada da keta da zalunci da ketare iyakar Allah shi ya janyo wato shi ya janyo suka sassaba anan ana nuna cewa wadanda suka saba bayan hujja ta zo musu sabanin nasu ya kasance ne ta dalilin zalunci ta dalilin hasada da kuma zalunci Allah ta'ala yace baghyan bainahum abinda ya janyo sabanin baghyan bainahum hasada da zalunci da keta da kiyayya da gaba a tsakaninsu dan haka wadanda suka saba a cikin al'amarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin Yahudawa da Nasara ya kasance sabawan nasu ta zamo ta dalilin hasada ne da kiyayya domin sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu Allah ya ce ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kamar yadda suka san ƴaƴan cikinsu sun san wane ne manzo Allah sun san sifofinsa duka a cikin at-taura sun san shi fiye ma da yadda suka san ƴaƴan cikinsu amma kuma da yazo sai suka me sai suka kafirce masa haka waɗanda suka sabawa manzon Allah a cikin Quraishawa shi ma kafircin suka sabawa manzon Allah suka kafirce masa a cikin al'ummar Larabawa wato Quraishawa kenan shi ma kafircin nasu ya kasance baghyan ne wa udwan saboda hasada ne da keta da kiyayya ba wai dan busu san wane ne manzon Allah ba sun san nasabar sa sun san matsayin sa sun san gaskiyar sa sun san amanar sa ashe kafirce masa da suka yi zalunci ne kafirce masa da suka yi suka kafirce wa manzon Allah hasada ce da kiyayya da gaba ta janyo musu wannan. Nan ana nuna maka cewa ashe dukkan wanda ya saba wa gaskiya bayan ta bayyana gare shi to ya shiga daga ya kasance baghin dalil. Dukkan wanda ya saba wa gaskiya bayan ta bayyana ya san ita ce kuma ya barta ya bi wani abu na san zuciya to ya shiga daga cikin me ya shiga daga cikin wato wato patattu waɗanda suka jefa kansu cikin hanya ta saban Ubangiji subhanahu wataala. Dan Allah ta'ala yace dalilin da ya janyo sabawar waɗancan baghiyan bainahum saboda zalunci da hasada da kiyayya da ketare iyakar Allah da suke yi a tsakaninsu. To ko kai ma yanzu idan gaskiyar ta zo maka bayyananna kamar rana lokacin azhar amma sai mutun ya barta ya kama wani abu daban to shi ma ya kasance daga cikin wanda ya kasance ya shiga daga cikin wanda suka kasance batattu waɗanda suke ketare iyakar Allah suke sabawa dokar Allah da gangan. Koda ko yace ba na nufin zalunci ba nayi haka bane dan zalunci ba nayi haka bane dan hasada ba nayi haka bane dan kaza duka wannan ba zai fitar da shi ba ya shiga daga indai har ka gane gaskiya ce ko me uzurinka kasa akwai wanda zai fake da wani abu yace eh mun san abin gaskiya ne amma sab wani yace saboda iyayen mu idan mun bi iyayen mu za su yi hushi da mu in mun bi gaskiyar iyayen mu za su yi kaza in mun bi gaskiyar za a kore mu aiki in mun bi gaskiyar za a yi mana kaza duk wani dalilin da zaka fake da shi ko ma menene kace kai ba wai niyyar ka sabawa gaskiya da gangan ba amma gashi gaskiyar ka santa kuma ka barta to wannan bai raba ka daga shiga cikin wanda suka samu kansu a cikin wato hali na zalunci daga ka zalunci kanka duk wanda ya haka. Anan kuma ana bayyana mana cewa a duk lokacin da gaskiya ta zo to wajibi ne a bita a duk lokacin da gaskiya ta zo to wajibi ne a bita da gaggawa. Koda ko mutun ya faɗi sabanin gaskiyar ada ya tafi akan sabanin ta ada daga baya sai ta bayyana to ya zama dole ya bar abin da yake kai ya dawo ya bi gaskiya. Ta'iwa kai shekara 30 40 ba akan gaskiya ba kana kan wata hanya ta bata ko wata dariƙa ta bata baka sani ba amma kuma kai gaskiyar kake nema kai shekaru akan ta daga baya sai Allah ya bayyana maka gaskiyar. Kar ka duba yawan shekarun da kai akan bata kace kai ba za ka iya bari ba yanzu in ka bari aikin ka na shekara kaza ya rushe a Allah yana da rahamar da zai canza munanan ayyukan ka su koma kyawawa. Idan ka gane gaskiya ka tuba ka dawo ka bita Allah ya ce ulaika yubaddilullahu sayi'atihim hasanat Allah ya irin wa'annan Allah yana canza munanan ayyukan su koma kyawawa zaka baka yi hasaran wa'annan shekarun ba Allah zai canza wannan aikin da kai ya koma aiki na alkhairi. Amma idan kace kai ba za ka bar abinda kake kai ba duk da ka gano ba gaskiya bane dan dadewarka akai ko kuma iyayenka sun mutu akan wannan abun kana ganin in ka bar shi kaman ka tozarta iyayenka ko wani abu irin wannan duk in mutun yayi hakan to ya samu kansa a cikin wanda suka zalunci kansu su kansu iyayen naka da kake cewa ai so kake ka bi su akan abin da suke karka saba musu kana ganin kamar saba musu wani tozarci ne a gare su to rashin saba musu din shine zai janyo musu matsala domin idan ka san akan kuskure suke ka bi su so kuma kuskuren watakila sun bi shi ne da gangan suka bi kuskuren kai kuma ka zo ka bi su akai suna da commission zunubin aikin ka ashe dole mutun ya dawo daga rakiyar abin da yake kai in ya gano ba gaskiya bane so ake mutun ya kasance ya duru ma alhaqi haisu dara so ake mutun ya rika jujjuyawa tare da gaskiya a duk inda ta juya in gaskiya ta yi nan ka bita in ta yi nan ka bita a lokacin da gaskiya ta yi nan ba ruwanka da waɗanda suka yi nan ko su wane ne ita gaskiyar zaka bi to in mutun ya kasance haka lokacin ne zai gama da duniya lafiya. Da haka wannan jumla mai daraja tsoratarwa ce mai tsanani game da fadawa a tsoratarwa ce mai tsanani game da fadawa cikin abin da irin Yahudu da Nasara da al'umman da suka gabata suka fada a ciki ana tsoratar da mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar mu fada cikin irin abin da suka fada a cikin sa wanda wannan sabanin nasu ya kai su zuwa ga al-baghi wat-tanazur wal-i'tirad an al-haq ya kai su zuwa ga zalunci a tsakanin su suka yi jaya suke kasance masu jayayya a tsakanin su suka kasance masu bijirewa gaskiya to mu kar mu yi koyi da su idan muka ga gaskiya mu bita kar mu zama masu sabawa wanda wannan in mun yi hakan to zamu bi irin hanyar da suka bi kuma in mun yi hakan kuma abin da ya same su shi zai same mu. Allah ya ce wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atuhum albayyinatu baghyan bainahum sai ya ce fa hadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi'izni Allah yace fahadallahu alladhina amanu, anan Allah subhanahu wataala yana son ya bayyana mana halin mu'minai bayan yayi bayanin halin batattu wanda suka bace suka bar gaskiya saboda hasada da kita da zalunci. Allah ya gama bayani akan su, kuma nan sai ake so ayi mana bayani game da halin mu'minai. Ce fahadallahu alladhina amanu, abinda ake nufi da alhidayah anan ita ce hidayatut tawfiq المسبوقه بهدايه العلم والارشاد. هدايه تغا منكتر شريعه تغا منكتر ودا تغباتا واتو شريعه تا علمي دا كما ارشادي شريعه تا علمي دا ارشادي ايتا تكي فارا زوا سنن سن هدايه التوفيق تبيو باينتا. idan mutun gaskiya ta zo masa, ilimi ya zo masa, aka shiryar da shi, aka dora shi akan gaskiya, ya gane gaskiya ce, to a lokacin ne zai yi imani. Idan yayi imani ya gaskata, to a lokacin sai yayi gaman ka, sai wato sai ubangiji ya masa gaman katar, sai ya dora shi akan tafarki madaidaici. To da Allah yake fahadallahu alladhina amanu, na ana nafin hidayatut tawfiq, domin dukkanin al'ummomin da suka gabata manzanni sun zo musu, duk wata al'umma ba a taba wata al'umma ba, wa in min ummatin illa khala fiha nazir, ba wata al'umma face sai da mai gargadi ya shude a cikin ta. Daka duk al'ummomin da suka gabata din nan sai da aka aika musu da manzanni wanda suka zo musu da littafin da yake kunshe da shari'a. Daka annabawan sun bayyana musu menene gaskiya, sai dai ba wanda ya samu shari'a, ba wanda ya samu gaman katar daga cikin su, sai wanda Allah ya nufin shari'ar da shi. Daka wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi dace da shari'a a tsakankanin sauran al'ummomi da suka gabata, sun yi dace da shari'a. Duk abubuwan da aka bawa sauran al'ummomi zabi akai, to sai manzon Allah ya zabawa wannan al'ummar abin da yafi na sauran al'ummonin. Idan ka duba tafsiri Ibn Kathir karkashin wannan ayar, ya kawo asar da yake bayani akan wannan. Allah subhanahu wataala ya ba mu yahudu da nasara zabi akan wato akan wata rana, ranar da za su bayar da ita rana ta ibada, ranar Idin su. Yahudawa sai suka zabi ranar Asabar, nasara fa suka zabi ranar Lahadi, mu kuma sai Allah ya mana muwafaqa da me ranan Juma'a, wanda shine wato mafi alkhairin yini, khairu yawmin tala'at fihi ash-shams, kamar da hadisi ya ambata, shine mafi alkhairin yinin da rana ta bullo a cikin sa ranan Juma'a. Sai Allah ya mana yau kenan, sai Allah ya mana gaman katar da ranan Juma'a. Kaga su sai aka batar da su, su suka riga mu zuwa amma basu yi dace da ita ba, sai suka dauki Asabar Yahudawa, Nasara su kuma suka dauki Lahadi, mu kuma Allah ya mana muwafaqa da ranar Juma'a wanda tafi sauran ranaku. Sannan kuma wajen al-Qibla, su Yahudawa sai suka dauki Baitul Maqdis, ya zama shine al-Qiblan su. Nasara su kuma sai suka dauki mafitar rana, wurin da rana take bullowa nan ne suke mai da shi al-Qibla. Mu kuma al'ummar musulmi sai aka yi mana muwafaqa da me al-Qibla awwalu baitin wuji'a lin-nas, dakin farko da Allah ya ajjewa mutane a ban kasa. Sai Allah ya mana gaman katar al-Qibla mutazanto ita ce Ka'aba. Wajen sallah, wasu zaka ga sallar su ruku'i ne ba sajada, wasu sallan su sujuda ce ba ruku'i, wasu kuma suna sallah suna magana, wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiya,
wa ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an wa tasdiya.
Kaga sallar su in sun je daki wurin abin nan, wurin ibada, wadancan mutanen farko kafin zuwa musulunci kawai ifito suke yi da shewa da yaya da ihe-ihe. To haka zaka ga idan ka kalli sallar Nasara, inji ka je coci, idan Nasara suna wato abin nan Kiristoci suna ibadan su wanda suke yi a ranar Lahadi, zaka ga kawai waƙe-waƙe ne da raye-raye da kaɗe-kaɗe, ba wani abu suke yi na ibada. Su ma Yahudawa in ka je haka zaka gani. Amma mu Allah sai mana gaman katar da sallar da take cike da khushu'i, sallar da dukkanin gabobin ka sai sun yi aiki ibada, sallar da ba a taba samun wani tsarin sallah irin wannan ba. Kaga gaman katar ne na Allah, gaman katar ne ubangiji ya yi ma wannan al'umma ta musulmi. Haka bangaren azumi, zaka ga waje azumi wasu azumin su suna yi ne bangaren yini, wato ba duka inin ba, sai su yi azumi na wasu yan awanni, in sun yi rabin yini sai su ci abinci. Wasu kuma azumin su sai a ci wani abu, ba a cin wani abu, shi azumin su shine karka ci kaza amma kana iya cin kaza, kana da azumi amma kana iya cin kifi, kana iya cin dankali, kana iya cin wani abu irin wannan, amma karka ci kaza, karka ci kaza, wannan shine azumin. su wasu haka azumin su yake mu kuma al'ummar musulmi kaga irin namu azumin wanda muke na watan Ramadan wanda yake cike da falala da albarka kaga wannan gaman katar ne daga Allah game da Annabi Ibrahim Yahudawa suka ce ba Yahudi ne Allah ya tsare Annabi Ibrahim da zama ba Yahudi Nasara suka ce ba Nasare ne Allah ya tsare shi da zama ba Nasare Allah sai ya ce hanifan ne muslima ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima Allah ya ce hanifan ne mai karkata ne zuwa ga gaskiya kuma musulmi ne ba ba Yahudi ba 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 Nasare ba kaga mu Allah ya mana gaman katar Annabi Ibrahim ya zama namu ne haka Annabi Isa Yahudawa suka ce dan zina ne nana Maryam zina tai ta haife shi Allah ya ce wa qauluhum ala Maryam buhtanan azima sun zarge ta da babban laifi suka ce zina tai su kuma Nasara sai suka ce masa Allah wasu suka ce dan Allah ne wasu kuma ce Allah ne gaba daya kaga su ma sun kuskure al'ummar musulmi su kuma sai Allah ya musu mai muwafaqa fa hada Allahu alladhina amanu limaqtalafu fihi min alhaq bi izni maka tafi akan Annabi Isa wato bawan Allah ne manzansa wanda aka samar da shi cikin kudurar ubangiji ba tare da mahaifi ba ba tare da uba ba sannan kuma yana daga cikin ulul azmi minar rusul ba dan Allah bane kuma ba dan zina bane kaga mu sai Allah ya mana muwafaqa to kaga wannan gaman katar ne na ubangiji subhanahu wataala shi yasa Allah ta'ala yace fa hada Allahu alladhina amanu limaqtalafu fihi min alhaq bi izni wanda suka yi imani sai Allah ya musu shiriya ya musu gaman katar da Allah ya tashi sai ya jingina shiriyar zuwa ga kansa sai ya ce fa hada Allahu alladhina amanu domin shine wanda ya halicci shiriyar Allah subhanahu wataala shi ya halicci shiriyar kuma domin a nuna zukatan bayi a hannun Allah suke Allah yake jujjuya su yanda yaso zukatan bayi suna hannun Allah suna tsakanin yatsu guda biyu na Allah kamar yanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar zukatan Adam suna tsakanin yatsu ubangiji subhanahu wataala yana juya su yanda yake so wannan hadisi ne wanda yake ingantacce kaga ashe zukatan bayi a hannun Allah suke shi yake juya su yanda yake so dan haka sai jingina shiriyar zuwa ga kansa fa hada Allahu alladhina amanu kenan shiriyar daga Allah ne wanda kuma wannan baya kore cewa shi ma bawa yana da zabi da Allah ya bashi bawa yana da zabi da Allah ya bashi kuma yana da aikin da zai yi domin ya dace da shiriyar dan haka idan ya tafi akan hanyar gaskiya wanda annabawa suka zo da ita ta bayyana gare shi ya bi ta ya tafi akai to Allah zai arzikta shi da wani haske na shiriya idan kuma ya bi hanyar bata ya saba wa hanyar annabawa ya bi san zuciya ya zabi makanta akan shiriya to Allah zai wato zare shiriyan sa ta gaban katar daga gare shi ba zai dace da wannan shiriya ta gaban katar ba me yasa saboda ya zabi bata ya bar shiriya mun gane wannan shiriya a hannun Allah take amma ya bawa wato ya damka wa bawa wani aiki na farko ya bashi zabi ya nuna masa hanyar gaskiya ya nuna masa kuma me hanyar bata ya aika masa annabawa sun zo sun yi bayani sun zo da hujjoji bayyananni an bashi zabi kuma yana da ikon ya zaba wa kansa abin da yake so naka in ya bi hanyar shiriya sai Allah ya masa gaman katar in kuma ya bi hanyar bata kuma sai Allah ya wato ainihin ya bar shi a cikin batan sa da haka Allah ya ce fa hada Allahu alladhina amanu lafazin wato amanu daga al-iman ne al-iman shi kuma a lugar larabci shine at-tasdiq sai dai a shari'ance idan aka ce al-iman shine at-tasdiqul mustalzimu lil-qabul wal-iz'an wato gaskata wadda take lazumta karba da kuma mika wuya gaskata wadda take lazumta maka ka karbi abinda annabawan suka zo maka da shi ka kuma mika wuya ka jayu ga dokokin da aka zo maka da shi ba wai yarda da abin a zuciya kadai ba domin inda yarda da abu a zuciya kadai imani ne to da Abu Talib ma ya zama daga cikin masu imani Abu Talib dan uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin me ya gaskata manzon Allah a cikin zuciyarsa har ma yana cewa laqad alimu anna ibnana la mukaththibul ladaina wala yu'na biqawlin batili yana cewa haƙiƙa sun sani dan mu dinna ba makareci bane baya mana ƙarya sannan kuma baya furta magana ta bata baya furta maganan ƙarya ta abin da ya faɗa gaskiya ne amma ya bude baki ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah har lokacin da ya zo mutuwa da annabi ya umurce shi ya faɗi wannan kin faɗa yayi ashe waccan yarda ta zuciya kadai bata shigar da shi cikin masu imani ba ashe bayan ka yarda a zuciya to kuma dole sai ka mika jayuwa sai ka mika wuya sai ka furta kalmar shahada ka mika wuya da haka shi da bai karba ba da haka bai shiga cikin masu imani ba bai zama mu'mini ba da haka ashe in aka ce al-iman shine at-tasdiqul mustalzimu lil-qabuli wal-iz'an wato gaskata wadda take lazumta karba da kuma wato ainihin mika jayuwa sannan anan ana nuna rahamar ubangiji game da mu'minai Allah yana bayyana rahamarsa da yawan mu'minai dan yace fa hadallahu alladhina amanu limaqtalafu fihi min alhaqqi bi iznihi wannan rahama ce da Allah yawan mu'minai yayi musu gaman katar ya shiryar da su zuwa ga abin da yake shine daidai cikin abin da aka yi sabani sannan yana nuna maka cewa shi imani sababi ne na shiriya imani sababi ne da yake shiryar da mutum zuwa ga gaskiya sannan kuma a duk lokacin da imanin mutum imanin bawa ya samu karfi ya samu kamala to bawan kuma zai fi samun kusanci zuwa ga shiriya bawan zai fi samun kusanci zuwa ga gaskiya imani yana ƙara karfi kana ƙara kusantar gaskiya kana ƙara kusantar shiriya domin imani shine yake zama sababi na shiriya dan Allah ya ce fa hadallahu alladhina amanu limaqtalafu fihi min alhaq bi izni Allah sai ya alakanta shiriyar da imani da sifa ta imani shi kuma duk abin da aka Allah alakanta shi da wata sifa to yakan samu ƙarin ƙarfi ta hanyar ƙarfafuwar sifar idan sifar ta samu ƙarfi to shi ma abin da ya alakantu da ita sai ya samu ƙarfi idan sifar ta samu rauni to sai abin da ya alakantu da ita shi ma ya samu rauni dan haka idan imanin mutum ya ƙara ƙarfi shiriyansa ce take ƙara ƙarfi yana ƙara kusantar gaskiya in imani ya rauni kuma shiriyansa ce take ƙara rauni shi yasa zaka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa kusa da gaskiya fiye da wanda duk suka biyo bayan su sun fi kowa kusa da gaskiya a wajen tafsirin sa yafi kowa zaman daidai a wajen hukunce na takalifu shar'iyya abinda suka fa'inta na doka na dokoki irin fa'inta da suka yi alqur'ani da sunna tafi ta kowa kyau tafi ta kowa inganci haka a wajen aqidar su tafi ta kowa kyau tafi ta kowa inganci mai janyo wannan saboda shari'a an alakanta ta da imani kuma ko shakka babu sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa karfin imani dan manzo Allah ce khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairun mutane sine qarni na da na rayu a ciki sannan wanda suke bin su dan haka mafi alkhairi yanka ce alkhairi akwai abin da yafi imani zama alkhairi haka mafi alkhairi shine mai imani daga tunda yace mafi alkhairin mutane karnin sa sune sahabbai kaga imanin su shine mafi me shine mafi karfi shiriyar su ita ce mafi karfi fa'intar su ita ce mafi kyau yace sannan wanda suke bin su sannan kuma ainihin wanda suke bin su shi yasa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ya tafi zuwa ga cewa qaulus sahabi hujjatu ma lam yukhalif an-nas yace fadar sahabi maganan sahabi yana zama hujja matukar bai saba wa nasi ba maganan sahabi hujja ne indai bata saba wa nasi ba yace fa in khalafa nasan falaysa bi hujja amma maganan sahabi in ta saba wa nasi to bata zama hujja ko kuma idan maganan bata saba ma wani sahabi dan uwansa ba sahabi yayi magana sai shi ma wani sahabin nabi yayi magana sai maganganun su saba to nan za a kalli wanne yafi karfin hujja ne tsakanin sahabban guda biyu amma idan sahabi ya magana ba wani sahabi dan uwansa da ya saba masa ko maganar bata saba wa nasi ba to wannan maganar tashi tana zama hujja amma duk wani wanda ba sahabi ba maganar sa bata zama hujja ina fata an fahimta dole sai an dogara da menene dalilin sa an fahimci menene dalilin sa to wannan me yake nuna maka wannan dan an nuna maka cewa imanin sahabbai ya tsara kowa sannan a cikin wannan gabar akwai ishara da ake mana zuwa ga cewa ya kamata kuma ya dace ga dan adam ya rika roƙon Allah shiriya a koyaushe dan Allah ya ce fa hadallahu alladhina amanu Allah ne ya shiryar da masu imani to wa yake bayar da shiriya Allah to ashe ya kamata a duk lokacin da mutum yayi ibada to yayi kokari ya roki Allah ya shiryar da shi Allahumma hadina fi man hadait ya Allah ka shiryar da mu cikin wanda ka shiryar wannan yana da kyau bawa ya rika roƙon ubangiji shiriya domin shiriya a hannun Allah take Allah yace fa hadallahu alladhina amanu limaqtalafu fihi ay lilladhi ikhtalafu fihi Allah ya shirye da su zuwa ga abin da suka saba a cikin sa الضمير ديزو أتكن ضمير ديزو أتكن فدن اختلفوا ينا كما زوا غا الذين اوتوا الكتاب لما اختلفوا غمد ابين ده سو وند اكا باوا لتافين سوكا سابا أتكن سا anan sai kasance min al-haqq fi mawdi'i nasbin ni ala al-hal fi mawdi'i nasbin ce ala al-hal sai zama bayanan ne na ma tana bayyana ma'anar ma wanda ismul mawsul ne limadin na madin ne ismul mawsul ne sannan abin da yake bayyana cewa al-jar wal majrur din bayani suke yi ga ma'anar wancan madin wanda shine wanda ismul mawsul ne domin idan kace fa hada Allahu alladhina amanu lil-haqq alladhi ikhtalafu fihi ma'anan tana miƙewa fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da wanda suka yi imani lil haqqi zuwa ga gaskiyan nan alladhi talafu fihi wanda suka saba a ciki kaga ma'anan ta miƙe wannan shi yake nuna maka jaru wal majrun na min al haqqi ya zo ne dan yayi bayanin wato abinda ya zo a kunshe a cikin wancan ismul mawsul din nama shi yasa malamai suke cewa min anan da Allah ya ce min al haqqi ba littabi'id bace ba min bace tab'idiyya min ce bayaniya ta zo ne li bayanil ifhamil ka'ini fi ma al mawsula dan ta yi bayanin ifhamin da yake kunshi a cikin madin nan mawsula da Allah ya ce li makhtalafu madin nan li makhtalafu fi min al haqqi bi iznihi ma'ana sai Allah ya shiryar da fa hada Allahu alladhina amanu sai Allah ya shiryar da wanda suka yi imani lima ga abin nan menene ka baka san menene ba lima Allah ya shiryar da su ga abin nan limaktalafu ga abin nan da suka saba to menene suka saba sai min al-haqqi kaga min al-haqqi sai ta bayyana madin nan abin da madin take kunshe da shi abin da suka limaktal abin nan da suka saba min al-haqqi na gaskiya an gane ko ya gaskiya nan da suka saba a cikin ta sai Allah ya shiryar da masu imani ya musu gaman katar suka fa'ince ta bi iznihi da izininsa ai bi mashi'atihi wa iradatihi walakinahu subhanahu wa ta'ala la yasha'u shay'an illa li hikma sai dan mun san Allah ta'ala baya son wani abu sai tare da hikima duk abin da ya alakantu da mashiyar ubangiji to zaka ga akwai hikima a cikin sa dan haka yakan zama wajibi akan mutum wanda Allah ya shiryar da shi kada ya jiji da kai kuma kada ya tsammanin cewa wannan shiryar da ya samu dubaran sa ce ko karfin sa ne a abane daga Allah fa hada Allahu alladhina amanu Allah ne ya shiryar da wanda suka imani sai ce ko min al-haqqi bi iznihi ya shiryar da su zuwa ga gaskiyan nan da suke sabani a cikin ta da izinin sa ai bi amrihi al-kauni al-qadri da al'amarin sa al-kauni al-qadri al'amarin sa na wato kasantuwa da kuma al'amarin sa na wato kaddara Allah ya yi musu gaman katar bisa ga abin da ya tsara na kaddaran sa ba dan haka ba to da sun kasance kamar wadancan da suka saba saboda zalunci anan kuma ana nuna maka cewa ayyukan bayi suna abkuwa ne bi iradatillahi wa khalqihi ayyukan bayi suna abkuwa ne da nufin ubangiji da kuma halittawarsa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ne ya halicce ku da ku da abin da kuke aikatawa dan haka da bayin da aikin su duka wato halitta ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala daka komai yana faruwa ne da irada ta ubangiji anan kuma ana nuna maka cewa izinin Allah nau'i biyu ne da yace bi iznihi iznin nan nau'i biyu ne akwai kauni akwai shar'i akwai iznin Allah kauni akwai iznin Allah shar'i wanda bayanin su ya gabata a ayat da muka wuce aya ta 97 fadin Allah ta'ala fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah kuma ta ya koma tafsirin mu a can zai ji bayanin da muka yi game da wannan izini ne ubangiji akwai kauni sannan kuma akwai ainihin shar'i Allah ya ce fa hada Allahu alladhina amanu limaktalafu fihi min al-haqqi bi iznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim shi kuma Allah shine wanda yake shiryar da wanda yaso zuwa tafarki madaidaici wannan gaba ta wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim mubari in mun zo tafsiri na gaba sai mu tashi daga kanta da sauran abin da zai biyo baya da fatan abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya bamu lada kurakurai Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah